Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yanzu a lokacin hada wannan rahoto sama da mutum 2,300 ne suka mutu a sabon rikicin da ya barke a Isra'ila da yankin zirin Gaza. Tun bayan da mayakan Hamas suka kaddamar da wani harin bazata akan Isra'ila a ranar Asabar. Lamarin da ya sa Isra'ilan ta ayyana kaddamar da yaki akan yankin na Gaza. Za ku je da bangarorin biyu suke samun goyon baya daga sassan duniya. Sai a biyo mu domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara Isra'ila. A wani mataki na nuna goyon bayan Amurka yayin da Isra'ila take mai da hare-haren martanin harin da mayakan Hamas suka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata. Blinken ya gana da manyan jami'an Isra'ila inda ya nemi ya ji bukatunsu yayin da suke kokarin ganin an sako mutanen da Hamas ta kama. Su kuma sake karɓe ikon kan iyakar ƙasar da Gaza tare da kassara ayyukan Hamas. Yanzu a lokacin hada wannan rahoto sama da mutum 2,300 ne suka mutu a sabon rikicin a Isra'ila da yankin zirin Gaza tun bayan da mayakan Hamas suka kaddamar da wani harin bazata akan Isra'ila ranar Asabar. Lamarin da ya sa Isra'ila ta ayyana kaddamar da yaki akan yankin na Gaza ta kuma kafa gwamnatin gaggawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya kara jaddada cewa shi da tawagar jami'an tsaron ƙasarsa na aiki ba dare ba rana kan rikicin. Yayin da shi da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris suka tattauna da Prime Minister Benjamin Netanyahu a ranar Laraba.
And this moment we have to be crystal clear. There is no justification for terrorism.
Biden yace a daidai wannan gaba ya zama wajibi mu faɗa ƙarara cewa babu hujjar da za ta kare ayyukan ta'addanci. Domin aikin ta'addanci da aka aikata a wannan karin ya wuce misali. Kamar yadda na faɗa a jiya. A ne mu tabbatar da tsaron Isra'ila da kare al'ummar ta nan da daram. Tuni dai Biden ya tura sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa Isra'ila don nuna goyon bayan Amurka. Gabanin ya kama hanya Blinken ya gargadi duk wata ƙasa da take kokarin amfani da wannan rikici don cimma wata manufa da ta shiga taitayinta.
The world's largest aircraft carrier group.
Blinken ya ce kamar yadda kuka sani shugaba Biden ya tura jirgin ruwa mafi girma a duniya da ke daukan jiragen yaki zuwa yankin. A wani mataki na ganin mun ja kunnen duk wanda yake so ya kara kai hari kan Isra'ila. To yayin da Isra'ila take samun goyon bayan Amurka, su ma Palestina na samun goyon baya daga kasashen Larabawa. A Syria gidan talabijin din kasar ya dauko wani rahoton zanga-zangar da wasu dalibai suka yi a Damascus babban birnin kasar. Inda ɗaruruwan ɗalibai suka yi ta rera waƙar nuna goyon bayan Falastinawa tare da ɗaga tutarsu. Ɗaliban sun faɗa wa gidan talabijin ɗin cewa sun fito ne daga jami'o'i daban-daban don su nuna goyon baya ga Falastinu.
Nahna al-yawm waqifin bi kull fakhr wa i'tizaz waqfa musanada li ikhwana al-falastiniyya.
Ɗaya daga cikin ɗaliban cikin harshen Larabci kenan yake cewa muna alfaharin fitowa don nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu. Muna kuma so mu faɗa musu cewa damuwarsu damuwarmu ce. Muna kuma goyon bayan su tare da musu fatan alheri a wannan fafutuka da suke yi. A ƙasar Iraki, Prime Minister Muhammad Shia Sudani ya goyi bayan mummunan harin da mayakan Hamas suka kai a ƙarshen mako a kudancin Isra'ila. Yana mai kira ga al'ummar Iraki da su nuna goyon baya ga Falastinawa. Sudani kenan yake cewa harin da Hamas ta kai akan Isra'ila ba wani sabon abu bane. Martani ne kan irin rashin adalcin da ake yi wa Falastinawa a 'yan shekarun nan. A yarkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York a nan Amurka, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce yana ci gaba da tuntubar shugabannin Gabas ta Tsakiya inda ya nuna fargabar kada rikicin ya watsu a yankin.
I am concerned about the recent exchange of fire.
Guterres kenan yake cewa na damu kan yadda ake musayar wuta da kuma rahotannin da ke cewa an kai hari daga kudancin Lebanon. Ina roƙon dukkan bangarorin da waɗanda suke faɗa musu su ji da su kauce wa ɗaukan matakan da za su sa faɗan ya faɗaɗa a yankin. Guterres ya kuma yi kira ga Hamas da ta saki Yahudawan da ta kama. Yana mai nuna muhimmancin kare fararen hula da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Guterres har ila yau ya gargaɗin cewa kada wani ya kuskure kai hari kan Falastinawa 220 da ke fake a cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya guda 92 da ke yankin na Gaza. Yana mai jaddada cewa kada kuma a kuskura a kai hari kan asibitoci, makarantu, cibiyoyin lafiya da ke yankin na Gaza. Masu sauraro a nan shirin na Duniyar Amurka zai dasa aya. Sai kuma ni makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sindisen da Edward Iranian da suka hada asalin rahotannin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.